Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Mukaddashin daraktan hukumar lura da lafiya matakin farko na Najeriya Dr. Emmanuel Odu ya faɗa wa majalisar dattijan Najeriya cewa ana buƙatar fiye da dala miliyan ɗaya domin sayan allurar rigakafin sankarau da za a yi wa kimanin mutane miliyan 22 a jihohin Najeriya guda biyar da suke fama da ɓullar annobar cutar nau'in CHA. To za mu ci gaba da duba wannan matsala. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya mun gayyato Dr. Munnar Mustafa kwararre akan cututtuka masu saurin yaduwa a jami'ar Pittsburgh wanda kuma ya yi nazari mai zurfi har na tsawon shekaru biyar akan sankarau inda ya fara yi mana bayanin hanyoyin rigakafin kamuwa da sankaran. To Dr. Mustafa a makon jiya to ka ce da an gani to misali a ce kamar irin gida ka san yadda yanayin mu yake wani lokaci zaka ga daki daya an cinkushe mutane ba isasshen iska to misali a ce kamar yara a ce su goma suna kwana daki ko biyar ɗaya daga cikin su ya kamu me ya kamata iyaye su yi wani mataki ya kamata su dauka na ganin sun kare sauran yaran ko kuma sauran mutanen da ke
wato matakin farko shine shi wannan da ya kamu a garzaya a nima masa magani saboda cuta ce wacce ba zai yiwu alamun cutar nan ta shiga a ce wai a bari sai gobe da safe ko sai an jima ba saboda dan wannan lokacin cuta ce da take shiga kwakwalwa in ta shiga kwakwalwa kuma tana iya yin mummunar illa ko ta janyo ga asarar rai ko kuma wata nakasa ga yaro kafin a nemi rafi to idan aka nema ma wannan su ba ya kamata waɗannan wanda suke duk wanda yake zaune yake da kusanci da mara lafiya na farko a kai jami'in lafiya ya duba shi ya tabbatar ba alamar shiga wannan ciwon a jikinsa sannan duk inda wannan aka tabbatar cewa cutar sankarau sai aka yi gwaji da likita ana ba akwai allurar rigakafi da ake bayarwa ga su waɗanda suke na kusa da wannan mara lafiyar da ma wannan unguwar ko wannan ƙauyen ko wannan alƙaryar baki ɗaya akwai dubbannan allurar rigakafi da ma'aikatar lafiya wanda a yanzu suna nan sun maida kai abin da suke kenan duk inda aka ga mutum ɗaya da cutar to ko wanda yake kusa da shi za a yi masa allurar rigakafi don ta kare yaduwar wannan da shigar wannan ciwon ga sauran.
To kai magana allurar rigakafi kafin ma a ce wani ya kamu da sankarau din nan tunda galibi lokacin zafi aka fi ganin wannan cuta ko kuma ɓullar annobar ta to yaushe ya kamata a yi allurar rigakafin ko ga yara ko ga manya ko ko sai an bari wani ya kamu da cutar.
To ita allurar sankarau kala biyu ce akwai allurar da ake ta wacce da na yi bayani a baya wacce aka ta akwai wacce ake yi a cikin allurai da aka saba yi na yau da kullun da ake wa yara sannan bayan haka kuma idan aka wanda ana zai rage karfin koda ta zo zai rage karfin barkewa annobar wanda shine yasa a shekarun nan ba a samun manyan annoba kamar da sannan kuma idan koda an zo an samu wani sabon nau'in ya fito ma'aikatar lafiya suna yin gwaji ne idan suka yi gwaji sai su gwada su ga wannan annobar da aka samu ta bana wace iri ke wani irin launi ne sai su yi wa hukumar lafiya bayani sai ta kawo allurar rigakafi da suka dace da wannan wacce ta shigo kamar a wannan zamanin kin ga wato akwai allurar rigakafi da ake yi ta yau da kullun akwai kuma wacce ake yi idan annoba ta barke kuma kowace da matsayinta da muhimmancinta. Ita wacce ake yi ta yau da kullun tana dakushe karfin annobar tana dakushe karfin annobar da kuma tana hana yawan yaduwar cutar ta sankarau wacce kuma ake idan har annobar Allah ya sa ta faru idan tana fara ta kamar yanzu duk karamar hukumar da aka tabbatar akwai mai cutar nan guda daya to ma'aikatan lafiya za su je kusan gaba daya ƙauyukan da wannan abin ya shafe su koma gaba ɗaya ƙaramin hukumar za a yi masu allurar rigakafi.
To, kai bayani akan cewa da zarar an ga yaro ko kuma wani yana da waɗannan alamu, kada a yi wata-wata a yi maza-maza a garzaya da shi asibiti domin a tabbatar kuma me wani irin ciwo ne, ko da sankaran ne sai a yi magani. To, wani mataki ma ya kamata galibi mutane jama'a su ɗauka na maganin kariya, ba ma sai an kai ga hakan ba?
Wato, matakin farko gaskiya shi ne na kamar bayanin da muka yi na farko, shi ne ya zama cewa duk wani yaro duk akan akwai allurar rigakafi da ake na watanni da na shekaru, da duk wanda dai ya kamata a ce an yi hanyi, wanda zai kara garkuwar jikin yaro ya kara masa karfin lafiya da karfi, shi ya hana irin waɗannan cututtukan sauran shiga jikinsa. Na biyu, sai kula da muhalli da rage raguwar cunkoso. Irin wannan lokaci a kullum ma ba a son cunkoso ya yawa, saboda yana kara saurin yaduwar cuta. Amma kamar yanzu da cutar sankarau ta zo, lokaci ne da ya kamata kuma a kara kula. Idan duk inda yara suke kwana ya zama akwai wadatacciyar iska, idan da hali kuma ya zama an yara suna kwana wajen kwanansu babu cunkoso daidai da ya wuce misali.
To, su kuma hukumomi fa, tunda kaga kamar irin waɗannan ƙasashe an riga an ci gaba, ana da kayan aiki fiye da yanda ya kamata, ana da na'urori, ana dai da abubuwa waɗanda irin ƙasashen mu har yanzu muna da matsala ta wannan fannin. Me kake ganin ya kamata hukumomi su ɗauka su yi?
Yawwa, na farko dai ma'aikatan lafiya shi ne, sau da yawa irin waɗannan annoba idan ta faru ta shiga al'umma, ƙaramin ma'aikaci wanda yake wani lungu ko ƙauye ko ƙaramin asibiti shi yake fara ganin ta. Ina lallai a yi kira ga ma'aikata cewa in sun ga alamar ko da mutum ɗaya ne, su yi sauri, su garzaya, su gaya wa manyan hukumomi inda manyan ƙwararru suke na likitoci da kayan aiki da allurai don a yi shiri, ba wai sai sun bari daga ɗaya abu ya zama biyu ya zama goma ba. Ɓangaren ma'aikatan lafiya kenan. Su kuma hukumomi dama haƙƙi ne a kansu akan sa ido da asibitocin zama sun su ma'aikatan lafiya an ba su kamar horarwa ta sosai yadda za su gane waɗannan cututtuka, an ba su kayan aiki da za su yi gwaje-gwaje, an wayar da kan al'umma kan matsala irin ta cunkoso, in kuma da duk wani abu dai da gwamnati ya kamata ta yi da za a sauwaƙe wa mutane hali na cunkoso da da yawa mutane suke ciki a gidajensu.
To, kullum akan ce wai idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira, ko akwai wani ƙarin bayani da za ka yi masu sauraronmu?
Babban dai bayani shi ne gaskiya a kula. Na farko, tana cutar nan na farawa da zazzaɓi, amma a ɗan ƙanƙanin lokaci tana iya juyewa ya zama tari. Su kuma zuwa asibitin na akan kari a bai wannan cuta ta sankarau ita ce babban magani. Idan saboda bambancin awa ɗaya, awa biyu, awa uku, to zai iya zama zai iya janyo wa yaro mummunan nakasa, ko kuma ya zama sanadiyar da
ya zama ajalin
sa, mara lafiya zai zama ajali. Saboda haka ana son gaggauta neman lafiya da gaggauta zuwa asibitin da ya dace, babban asibiti mafi inda ba cuta ce gaskiya karama ba, da abin ciwon da ya shiga da zai iya shiga kwakwalwa kai tsaye ba ciwo ne da ake wasa da shi ba.
Ko Allah ya sauwaƙe. To, mun kuma gode da wannan bayani da ka mana.
To, madar Lahadi ya zo mai.
Zanga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, aika cewa suna ga Larabi. Zan ba ku dan masali. Aiki na likitoci.
Haka ne. To, da yake muna da ɗan sauran lokaci, Dr. Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Ina lafiya, Hajiya.
Yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Safiyanu Yusuf Zango.
To,
yana son ka mishi bayanin rigakafin zazzaɓin cizon sauro.
To, rigakafin cizon sauro shi ne, Hajiya. Na farko, mutum in dai kin san akwai irin su gidan sauro.
Eh,
gidan sauro akwai wanda ake sa mishi magani, duk irin waɗannan mutum na yi. Kuma mutum in kana da in gidanka ne wurin da kake zaune sai aka ana taimako ana shashare su to wannan yakan taimaka ya taimaka kware da gaske
a takaice dai tsafta dai shi yake da muhimmanci magana kafin dukkan cututtukan da muke fama da
su tsafta ke da shike da taimako kware da gaske to wani lokaci in dai mutum akwai wani magani da mutum zai rinka sha amma kaman dai kana zaune a gida dandandan ne mutum gidan sauro da sauron su da irin ɗakin windon gidanka ka sa dan abin nan na rariya din wanda zai rage shigan su to duk abubuwan da za ka yi din kenan musamman tsafta kada yadda ruwa ya tsaya kowane wuri kwatakwato din nan ba shi da amfani
a kullum masu iya magana kan ce aka ce idan kunni ya ji jiki ya tsira
gaskiya ne Hajiya
to shi kuma Malam Adamu ya yaji ya ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum me ke kawo wannan
irin waɗannan ƙurarrajin da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin kwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa a kan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma ka ga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya taimakonka akwai magunguna da a iya ba mutum wanda zai iya kuskura bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani ƙuraje so ma to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yanda zai tsaftace bakinsa kware da gaske duk waɗanda suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskura bakinka ga kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskura bakin kowane lokaci in ka yi haka
to Allah ya sauke
amin amin
to likita lokaci ya fara daga mana hannu saboda haka hannu za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a hannun yanzu ko a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya
Babu mai hoje da ke ba ta wuce, 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 babu mai hoje da ke ba ta wuce